Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na yammacin yau Asabar 25 ga watan Nuwamba 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Baba da kanin labarai.
Aisha sama da farsunoni 30 na Falasdinawa ne suka samu gagarumin tarba bayan sako su daga gidajen yarin Isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta. Da sanin safiyan yau Asabar kuma an kai wani gagarumin hari a birnin Kyiv da wani jirgi mara matuki samfurin shahid na kasar Iran wanda Iran ta kira. Kana ministocin harkokin wajen wato Koriya ta Kudu da China da Japan suna shirin ganawa a birnin wato Busan na Koriya ta Kudu a yau Lahadi.
To kanin labaran kenan aka saurara. A bangaren rahotanni kuma za a ji dalilan da yasa kotun dauka karar zabuka Abuja ta sauke nasarar zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi.
A yau zamu bude sassaran sakonnin namu da sakon haɗin gwiwa daga Babangida Buba Fajewa daga karamar hukumar ta kai tare da Dali Mamman Ibra.
To sai ai mana afuwa. Sannan kuma za a ji yadda hakar ma'adanai a kasar Ghana yake yi wa gindin daji barazana.
Tasirin sare bishiyoyi domin hakar ma'adinai a gandun dazukan kasar na da girma sosai kuma ba al'umman kasar kadai ne ya shafa ba har da ma dabbobin da suke rayuwa a cikin ta.
Kazalika za ku saurari wata tattaunawa da muryar Amurka ta yi da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar fasafofi na Najeriya wato custom. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan wani mummunan hatsari mota da ya lakume rayukan sama da mutane 20 a jihar Neja. Sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. Amma dai yanzu ga Baba da kashin labaran duniya na farko.
Assalamu alaikum ga labaran duniya kashin farko. Sama da fursunoni 30 na Falasdinawa ne suka samu gagarumin tarba yayin da suka dawo gida da yammacin kogin Jordan da aka yi wa kawanya a jiya Juma'a bayan sako su daga gidajen yarin Isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta na yakin da ake gwabzawa a gurin. Fursunonin da aka kama su da aikata kananan laifuka da kuma laifukan kai hari a kan shingen bincike a wajen Baitul Maqdis. Daruruwan Falasdinawa ne suka taru domin tarban su da waƙoƙi da tabe da cire hannu suna ihu. Wasu da aka sako sun rataya tutocin Falasdino, wasu kuma suna ɗauke da koriyar tuta ta Hamas suna bayyana alamun samun nasara a taron jama'a da suka haɗu da su. A ƙarƙashin yarjejeniyar Hamas za ta sake mutane 50 garkuwa da su kan Isra'ila kuma za ta sarki fursunoni Falasdinawa 150 a cikin sama da kwanaki hudu. Isra'ila ta ce za iya ƙara wuni guda a kan yarjejeniyar domin ƙara sako wasu mutane da aka yi garkuwa da su. Ko da yake yanayin ya kasance cikin annashuwa a garin Baituniya a kusa da gidan yarin Ofar na Isra'ila a yammacin kogin Jordan, amma dai mutane suna ɗarɗar. Da sanyin safiyan yau Asabar an kai wani gagarumin hari a birnin Kyiv da wani jirgi mara matuki samfurin shahid na wadda Iran ta kira. Mutane 5 ciki har da wani yaro sun jikata a harin a cewar magajin garin Vitali Klitschko a sakonsa na Telegram. Rundunar sojin saman ta Ukraine ta ce harin shine hari mafi girma da aka kai da jirgi mara matuki tun farkon mamayar Rasha. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahotonta na wuni da take fitarwa game da mamayar da Rasha ta kai a Ukraine cewa ƙarfin jirgin ruwan sojan Rasha a tekun Bahar Aswad wurin sake lodin jiragen ruwa da makamai masu linzami a Tunganta na Novorossiysk ka iya zama muhimmin al'amari a tasirin jiragen. Ministocin harkokin kasashen waje na Koriya ta Kudu da China da Japan suna shirin ganawa a birnin Busan na Koriya ta Kudu a yau Lahadi, wanda ke zama taron ministocin harkokin waje na kasashe uku na farko tun watan Agustan shekarar 2019. Koriya ta Kudu, wadda ita ce ta amshi bakoncin taron kuma za ta jagoranci taron, tana fatan yin amfani da wannan damar wajen kyautata dangantakarta da kasar China, wadda ta yi tsami a 'yan shekarun nan. Sai dai masana ba su da kwarin gwiwa game da yiwuwar samun nasara a taron. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen kasar China, Mao Ning, ya bayyana a yayin wani taron manema labarai na wuni a ranar Laraba cewa tattaunawar yin aiki tare karkashin wato tsakanin kasashen guda uku za ta mai da hankali ne akan muradun kasashen. Kasar China dai tana mutunta tsarin kuma tana fatan yin aiki tare da ROC da Japan da domin zarfafa haɗin gwiwa da ke tsakanin su. Wato ROC da shi ne takaitaccen sunan Koriya ta Kudu. Ministocin harkokin wajen kasashen guda uku na iya yin tattaunawar aiki a fannoni daban-daban tsakanin wato kasashen China, Japan da kuma Koriya ta Kudu din mai daukar bakoncin taron.
Madalla, kashin labarin na farko kenan, baba zai sake dawowa da kashin labarai na biyu, amma kafin nan bari mu garzaya Najeriya. A Najeriya har yanzu dai tsuguni bata kare ba dangane da batutuwan zabe, yayin da ta leko ta koma a wasu jihohi, wasu kuwa kotuna sun tabbatar musu da zabukan su. Bincike na nuni da cewa Karankafa an shigar da kararraki iri daban-daban har 2209, yayin da aka kafa kotunan zabe 98 domin bin bahasin waɗanda suka shigar da kararraki. Tuni har an kammala gudanar da duka waɗansu waɗannan shari'u, a yayin da guda 147 da ta shafi majalisar dattawa an kammala, sannan kuma guda 417 a ɓangaren majalisar wakilai na tarayya ana bin diddigin su, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Abdulwahab ya haɗa mana daga Bauchi.
Sanin kowa ne dai musamman 'yan siyasar Najeriya. Batun zaɓe abu ne mai sakakkiya da kuma wahala, ganin cewar a yawancin lokuta sakamakon zaɓen a jihohi ana kalubalantar su a kotuna saboda nuna rashin gamsuwa da irin sakamakon da hukumar zaɓen ta sanar tun da farko. A jihar Bauchi an shigar da ƙararraki guda 45, guda 4 sun kalubalanci zaɓen gwamna, guda 3 sun kalubalanci zaɓen sanatoci, guda 10 suka kalubalanci 'yan majalisar wakilai ta tarayya, guda 28 suka kalubalanci majalisar dokoki na jiha. Sai dai kuma a jiya Juma'a ne kotun ɗaukar ƙara da ke Abuja ta kori kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi Alhaji Abubakar Suleiman daga kujerarsa a matsayinsa na ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi mai wakiltar mazaɓannin gita tsakiya, sannan ta ba da umarni a sake gudanar da zaɓuɓɓuka kuma zaɓu guda 10 na tuntuɓi Abubakar Yakubu Suleiman kan hukuncin da kotun ɗaukar ƙarar ta zantar da ta ce ya sauka a kan kujerarsa, sannan a sake zaɓe a mazaɓu guda 10 ga abin da ya shaida mini.
Farko ta da rikin na yau yaron wasu akwatin na guda 10 wanda suka kai kiran da zaɓe ko ke zaɓen ya zama inkom su ke
nan. Dama su suna su mutane APC suna da wani tababa ne a kan zaɓen.
Harsun je kotu sun je tribunal a yi. Tribunal ta ba mu judgment in our favor.
Haka.
Ko kuma sai su ga appealing.
Okay.
Su ga appealing kuma shi ne yanzu da ka appeal court ta ce ya zai a sake zaɓe a wannan akwatin agogo da ake alaidan cewa an yi wa gwamnati.
Ba ka da wani fargaba?
No, insha Allah ko karam. Already ina da leak na 1800 a wani abu. Ko kamar duk zaɓen da za a yi a kan wannan za a ɗora mu wannan leak din da ke da shi.
Hukuncin da kotun ta ɗauka na kurar kakakin majalisar Bauchi daga kan kujerarsa ya biyo bayan rashin gamsuwa da sakamakon zaɓen ranar 18 ga watan Maris da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayar, ya sa Abdulmalik Ningi ɗan majalisar APC ya kalubalanta. Kan haka ne kuma sai na tuntuɓi Comrade Sabo Muhammad Jigo a jami'ar APC, ya ce suna da ƙarfin gwiwa kan wannan lamari.
Waɗanda muke yin kadin 'ya'yan jam'iyya
mun san dama idan dai kotu ta duba abubuwan da aka gabatar za mu ga a zo wannan matsayi yanzu muna shiri domin mu duba wannan hukunci kuma mu ga yadda za mu tinkari wannan umurni na kotu tunda shine umurni na karshe kuma mu ga yadda za mu tabbatar da cewa abubuwan da aka yi mana awanci
shi abin da yake cewa ma akwai wasu kurikun sa wajen 1000 da wasu abubuwa wai akai za a dora saboda haka bai da wani fargaba ya wannan bai ba ku sanin gwiwa ba
amma dai abin da muke sani shine dama tuntuni halin da ake ciki shi wanda yake kan kujerar mutanen mazafin ba sun gaji da shi ka gane ko so dan haka wannan yaron shi ake magana kali kuma shi ake so kuma shi ake yayi kuma don haka yanzu an ba wa su mutanen wa'ina akwatunan zarafi su zo su nuna kaunan su su nuna amincewar su
Luha Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Nigeria
Takai da Abdul Wahab Muhammad. Masarar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga baba da karashin labaran duniya.
Kokarin isa ga ma'aikatan gine-gine 41 da suka makale a wani rami da ya rushe a arewacin India tsawon makonni biyu ya sake cin tura a yau Asabar. Masu aikin ceto dai sun dade suna aiki da hannu wajen kwashe tarkace bayan na'urar hakan rami da suke amfani da ita ta lalace kwana guda a lokacin da suke bi ta buraguzan duwatsu da dakarafa ana amma kuma an dakatar da aikin a yau Asabar. Arnold Dix kwararre ne na kasa da kasa da ke taimakawa tawagar ceton a wurin da hatsarin ya faru a jihar Uttarakhand ya ce ba a san lokacin da za a sake fara aikin hakar neman mutanen ba. Ma'aikatan sun makale ne tun a ranar 12 ga watan Nuwamba lokacin da zaftarewan kasa ta yi sanadin rugujewan bangaren wani rami mai tsawon kilomita 4.5 wanda suke ginawa da ya ruguje kimanin mita 200 ko kuma taku ta kafa 650 daga kofar shiga ramin. Ya tabbata amfani da na'urar hakar ramin da wurin mai yawan wato da ake hakan rami a wurin mai yawan tsaunuka yana da matukar wahala ganin cewa na'urar ta lalace sau biyu yayin da kungiyoyin agaji kuma suka yi yunkurin tonowa da kuma sake mai da mutanen da suka makale a cikin rami ga iyalansu.
Baya ku makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu sake mai da hankali akan sauran rahotannin mu. A wata ziyara da kakakin hukumar kwastam na Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada ya kawo ofishin muryar Amurka a nan Washington DC ya tattauna da abokin aiki mu Ibrahim Kalmasi Garba a game da ziyararsa da zuwa nan Afirka da kuma yadda hukumar za ta amfana da ita sannan kuma akan wasu batutuwa masu muhimmanci da suka shafi ci gaban Najeriya ya kuma fara da masa tambaya ne a game da makasudin wannan ziyarar tasa zuwa Amurka sai ya ce
mun zo wani abin da Turawa suke kira workshop ko kuma na wanda ya shafi harka ta suna ce mai scrutinization of information wato kan harka ne na yanda waɗanda suke harka ta information ko ta public relations a gwamnati wanda ya shafi harka ta tsaro su ya za su yi managing wannan information tsakanin su da public yadda za a samu peace a samu zaman lafiya a samu ci gaba a duka duniya gaba daya
to ta yaya wannan course da kuke zai amfani ma'aikatar custom
to shi wannan course idan ka duba zaka ga gaba daya ita rayuwa yanzu duniya gaba daya ta kuma abin da ke kira global village saboda haka yanzu information yana a hannun tafin hannun mutane saboda wayar hannu da waye so yanzu dole a matsayin ka wanda kake harka na abin da ya shafi hudda da jama'a da fitar da sakuna akan abubuwan da ake aiwatarwa na ita wannan hukuma tamu su ya kamata dole mutum sai shi ma ya samu sababbin dabaru da sababbin ilimi yanda zai tafiyar da mu'amala da mutane sannan kuma zai ba su sako su fahimci abin da ake yi da kuma abubuwan da ake domin taimakon su ne domin ci gaban kasa gaba daya
to hukumar ku ta kwastam na daya daga cikin hukumomin da Najeriya ta dogara da su wajen samun kudaden shiga shin akwai wasu hanyoyin da kuka bullo da su sabbi da za su taimaka ma gwamnati ta yanzu wajen samun karin kudaden shiga
to wannan sabon controller general na customs da muke da shi yazo da kwanan nan aka nada shi a cikin watanni baya da suka wuce daga cikin abubuwan da ya kawo shine amfani da abubuwa guda uku na farko da kai abin da ake kira innovation shine amfani da abubuwan nan na zamani na kimiya da fasaha domin tafiyar da abubuwan da suka shafi karban haraji abin da suka shafi hana fasa kauri da sauransu na biyu shine hadin gwiwa shi yake kiran shi collaboration da turanci ya zai yi mu'amala da duk wanda suke da ruwa da tsaki domin tafiyar da al'amura da ya shafi ita wannan hukumar na custom sai na uku shine abin da ya kira shi da suna consolidation ai ba yazo ya fara daga zero bane ba ko daga sifil ya fara ba wani yayi wani abu wani ya kara yin wani abu so zai daura da abin da wani na bayan shi mai kyau so shi ma zai dora akai so shi yasa zaka ga yanzu a cikin wannan watanni da suka rage na shekara yanzu mun kusa shiga watan karshe zaka ga harajin da muke karba ya tafi kusan biliyan 300 a wata muke karba da aka shigo wannan shekara ta biyu shi kuma harka ta fasa kauri da harka kuma ta yanda za a yi abinda tura suke cewa trade facilitation ya za a zama to an habbaka kasuwanci shi ma yana daga cikin ayyuka da hukumar custom take
Ibrahim ka almasi garba kenan a tattaunawar shi da Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada kakakin hukumar custom na Najeriya labarinmu na gaba zai kai rahotonmu na gaba zai kai mu kasar Ghana duk da yabo daga bankin duniya kan kokarinta na rage hayaki mai gurbata muhalli har yanzu gandun dajin Ghana na fuskantar barazana daga masu hakar ma'adani ba bisa ka'ida ba rahotanni na baya-bayan nan da hukumar kula da gandun daji ta Ghana ta fitar sun nuna cewa Ghana ta yi asarar gandun daji kusan hektar 1,500 saboda hakar ma'adani ba bisa ka'ida ba masana dai sun dora alhaki akan shigar da manyan injina da fasaha da ƴan kasar China ke yi a game da karuwar matsalar irin wannan baragar Hamza Adam yana dauke da karin bayani cikin wannan rahoton
Hakar ma'adinai a kananan filaye na bada gudunmuwar kashi 30 cikin 100 kwal da kasar Ghana ke samarwa kuma dubban al'umman kasar ne ke dukufa akai wajen ciyar da kansu da iyalansu tun shekarar 1989 da gwamnatin Ghana ta samar da dokar hakar ma'adinai a kananan filaye kasar bata fuskanci matsala mai girma na gurbata muhalli ba sai da wasu ƴan kasashen waje musamman Chinesawa suka shiga sana'ar tabrauniyar hanya abin da ya janyo mummunan tasiri ga muhalli tare da tattalin arzikin kasar
when we are managing our own affairs
a lokacin da muke gudanar da ayyukanmu da kanmu sai ba ma samun matsalolin gurbacewar muhalli da barna har sai daga shekarar 2010 za iya cewa shekarar 2006 zuwa da baki suka fara shigowa amma shigowar al'umman China ya bar matsalan ta yi girma sosai saboda Chinesawan sun kawo na'urorin hakar ma'adinai na zamani abinda ya bar matsalar ta yi tsanani kenan
that is where the challenge became severe
Ghana na da gandun dazuka 288 kuma a halin yanzu waɗannan dazukan na fuskantar barazana saboda ayyukan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da aka fi sani da galamsi rahotannin baya-bayan nan da hukumar kula da gandun daji ta kasar Ghana ta fitar sun nuna cewa Ghana ta yi hasaran gandun dazuka kusan hektar 5,000 a cikin dazuka 34 saboda hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba kafin shekaru 10 da suka shuɗe abin da ya fi jan hankalinmu shine yaki da matsalar sare bishiyoyi da gubarar daji amma a yanzu ya kamata mu magance hakar ma'adinai ta barauniyar hanya saboda tasirinsa yana da girma fiye da sare bishiyoyi
we have to deal with illegal mining
tasirin sare bishiyoyi domin hakar ma'adinai a gandun dazukan kasar na da girma sosai
kuma ba al'umman kasar kade ne ya shafa ba har da ma dabbobin da suke rayuwa a cikin ta.
It has a lot of impact.
Yana da tasiri mai yawa akan muhalli da ma dabbobin da ke dogaro akan wannan dazuka domin su rayu. Misali, idan kana da wasu halittu masu rai a cikin dajin, kasancewa dabbobi ne waɗanda ke cikin ƙasa, za su iya mutuwa saboda matsanancin yanayi da sare bishiyoyin ke haifarwa. Gwamnatin Ghana ta ɗauki mataki da dama, ciki har da cafke wasu daga cikin Chinesawan tare da ta saki su zuwa kasar su, da dakatar da baiwa masu hakar ma'adinai a kananan filaye lasisi tare da kona na'urorin hakar ma'adinai da dai sauransu.
The main effort of the command.
Kokarinmu shine mu cimma manufarmu na kare dazukanmu da ruwanmu ga barin masu hakar ma'adinai ta barauniyar hanya.
From the one term destruction.
Duk da waɗannan matakan har ila yau kulliya bata biya kudin sabulu ba, saboda ana ci gaba da amfani da manyan na'urorin hakar ma'adinai wajen gudanar da ayyukan. Shin ina mafita? Ya kamata Ghana ta dakatar da shigo da na'urorin da ake amfani da su wajen hakar ma'adinai a kananan filaye, saboda suke bada gudunmuwa mai yawa wajen gurbata muhallinmu. Ghana na ɗaya daga cikin ƙasashe 15 da suka rataba hannu kan yarjejeniyar rage fitar da hayaki mai gurbata muhalli da Bankin Duniya. Idan an ci gaba da hakar ma'adinai a dazukan ƙasar ba bisa ka'ida ba, ko shakka babu Ghana ba za ta iya cimma burinta na rage ton miliyan 10 na hayakin carbon a ƙarshen shekarar 2025 ba. Na tuntubi ofis ɗin jakadan China a Ghana domin ji ta bakinta, ko shin tana da tsokaci bisa zargin hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, amma ko bata ce uffan ba a lokacin da nike hada wannan rahoton. Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
An gaida Hamza Adams. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidan wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai duba wani mummunan hatsari ne da ya faru a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya, wanda ya laƙume sama da rayuka 20 a wannan mako. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wasu daga cikin fasinjojin babbar motar nan da ta yi hadarin da ya halaka kimanin mutane sama da 20 a jihar Niger, Najeriya, sun yi bayani akan abin da ya faru da su da kuma inda suka fito da ma inda za su. A lokacin da muke zantawa da su a babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagora, sun ce sun fito ne daga garin Gwarayu ta jihar Sokoto, kuma za su Ibadan ne ta jihar Oyo kafin wannan lamari ya same su.
Isa Alawa daga Gwarayu, jihar Sokoto. To abin da faru, matsalar mota ce, hatsarin mota ne, Allah ya kawo mana. Bayan ka mota bamba mai karo ba mai komai ba, galam na an ka buga ta kwace mu baluhuce ka to tsakanin da Allah mai alisa ko mutun na wannan. Tunda ni dai daga cikin yaran da nake tare an ce mu yaro guda ya kai, saboda ban iya zuwa ni kaga shi a sandiya ni an tun wannan daga sun ka dauko ga wakin sun haka sun wada ne sun ga cin yaro ya kai, kuma an sama sa rauka tsakanin da Allah. Tunda nan dai ni dai kuka na dauko ni na ga wakil yara da dama. To abin da a cikin albasa abban sani ba
Adam duba mai halde a Gwarayu mun ka taso dudin mota albasa ce da wake da tsawarnuwa. Akasarin gaskiya wanda ya kasance mu dai sana mana ta yana da mun kaje abun bugun dai ta dan bugira ne haka. So san daga nan na da abun bugun na ta duk gaba da sai ya au
kimanin ku nake
mutanen nan za su haya madayi. Awo gaskiya wasu kam sun samu rauni, kuma wasu sun samu kariya, kaga wasu an samu raguwa a ciki. Wasu dai suna can zuba a gane da akasarin da yau duk da wanda dai ba su da rayuwa da dai suna a can yanzu ta wurin mota.
Binciken farko da hukumar kiyaye haɗurra ta Najeriya ta gudanar a kan lamarin ta ce obalodi ne da kuma mugun gudu shi ne ya haddasa wannan haɗarin. Kwamandan hukumar mai kula da jihar Niger Kumar Sukwam ya ce har ya zuwa wannan lokaci da muke magana da shi ba su kammala bincike ba akan lamarin. Sannan ya kara da cewa
then as a result of overspeeding and loss of control, mun riga mun intensifying against carrying human beings, goods and animals a cikin trailer don mu ba dabba bane.
To kaman shi wannan azzan na magama mutun nawa ne kuka tabbatar da mutuwar su ku a hukumance?
Mutane 17 suka mutu a take da ta faru. Sai gashi dai an tara mutane da aka hasarin ta faru ana ta bincike wayan su da suka dan samu rauni wani dan bruises sun kwashe jakansu suka tafi. To shine ko yanzu ma dan sanda ba zai ga maka ko mutane 100 bane ko 200 amma they were in large number kuma na tabbas maka dai sun fi 100. Mutane 17 suka rasu. Sauran asibiti a jiya guda 2 suka rasu. Aka samu 19 a asibiti a yau da safe kuma follow up na asibiti. Muga development na improvement. A yau da safe an discharge 18. Aya ya rage. One is left in the hospital.
Matsalar rashin kyawun hanyoyi da kuma mugun gudu da obalodi na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa haɗurran motoci a Najeriya, al'amarin da ke haddasa asarar dukiya da ma rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Tare da na Batsari, sai dai wasu na ganin batun rashin ingancin motoci na cikin abubuwa da ke haddasa tsarin motoci a kasashe masu tasowa. To ko hakan na da nasaba da dalilan da yasa ma'aikatar kwastomin Najeriya take hana shigowa da motoci ta barauniyar hanya zuwa cikin Najeriya? Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kwastomin Najeriya a tattaunawarsa da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba ya ce akwai buƙatar a shigo da ingantattun motoci a Najeriya.
Kaga yanzu ai muna cikin kasar Amurka, kuma laka ga Amurka ai da kai kamfanuka da yawa da ake hada motoci, ake kera su, ake assembling din su. Mu ma a Najeriya wata rana muna son mu zo wannan wuri. So in ka kalla da kai abinda ake kira National Automotive Policy, mu muna fatan yanda zamu ringa hawan sababbin motoci ba wanda aka hau ba aka rage mana ba. So daga cikin wannan tsari shi yasa gwamnati ta kawo tsari na ya zamanto cewa duk motocin da a shigo da su sai a shigo da su ta iyaka ta toku. Teku iyakar teku hanyar shiga daya ce, hanyar fita daya ce. Ishi kuma iyaka ta border ta kasa baka da kai abin da ke kira Turawa suke kira porous borders. So ka iya controlling motocin da shigo ta wannan hanyoyin suna da yawa bila adadin. So a wannan dalili ne yasa gwamnati take ganin gwara a shigo da su ta hanya daya, a fitar da su ta hanya daya. Amma kuma ana shi yasa ake karba haraji akai. Me yasa ake karba haraji? Mu ma mu dawo yanda muke a baya, ana assembling motoci a Najeriya, muna hawan sababbin motoci ba wanda aka hawo aka rage mana ba.
To madalla nan ne kuma zamu dakatar da wannan shiri sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatar sashen Hausa na murya Amurka, musamman Fiona wa Mai da ta daidaita sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Adalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta email. A yau za mu buɗe taskarar sakonnin namu da sakon haɗin gwiwa daga Babangida Buba Fajewa daga ƙaramar hukumar ta kai tare da Gali Mamma Ibra da Yawala Sani ta kai tare da Ilyasu Yakubu Jigawa. Suka ce VOA Hausa, hakika mu al'ummar Najeriya mun fara cire tsammani da samun adalci a kotunanmu, ganin yadda ake yanke hukunci cike da kurakurai haƙƙi da san rai, musamman ma in an kwatanta da yadda aka yanke hukunci a jihar mu ta Kano da kuma Zamfara da Kogi tare da jihar Imo. Inda haka za a yi tafiya, to wallahi za a waye gari talakawa za su daina yin zaɓe a ƙasar mu Najeriya, domin ba mu ga amfaninsa ba. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ɗauki a ƙasar mu. Sai kuma sakon Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki tare da Zainab Malama makaranta Bauchi ya ce, salam VOA Hausa, tabbas jan kunne ga masu yunkurin tada fitina a jihar Kano da rundunar 'yan sandar jihar ta yi abin yi a yaba ne. Za mu yi amfani da wannan dama mu ja hankalin al'ummar jihar Kano da su zauna lafiya da juna, domin zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Haka yake, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Firistoci 30 na Falastinawa ne aka saka samu gagarumin tarba yayin da aka sako su gida yammacin kogin Jordan, wanda aka yi wa kawanya a jiya Juma'a bayan sako su daga gidajen yari Isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta.
fursunonin da aka kama su da aikata kadanan laifuka da laifukan kai hari akan shingayen bincike a wajen Baitul Maqdis da ruruwan Falastinawa ne suka taru domin tarbonsu da waƙoƙi da tabe da cire hannu da kuma ihu da sanyin safiyar yau Asabar an kai wani gagarumin hari da jirgi na wato bana matuki a birnin Kyiv samfurin shahid wanda Iran ta kera mutane biyar ciki hadda wani yaro ne suka jikata a harin a cewar magajin garin Vitali Klitschko a sakonsa na wato Telegram.
Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yamma sai kuma zuwa can an jima da daren ku idan Allah ya kai mu wato karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana a ji mu dauke da wani shirin mu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau yanzu a madadin Babaya kuma kiri da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona Wandudu da injiniyan mu na yanzu Nashwan ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma salam.